This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, Ibrahim Alfahme da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani, amma kafin nan ga cikakkun labarai.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya kuma ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasihi Garba. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da Majalisar Wakilan Amurka ta yi da kudirin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikayyar duniya za ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen 100,000 da iyalansu. Mashahurin shirin nan na Shugaba Obama na sakin mara ga cinikayyar Asia da Pacific ya gaba da cika sosai jiya Juma'a bayan da Majalisar Wakilai ta kada ƙuri'ar kin amincewa da wani ɓangaren shirin wanda ya tanaji ba da tallafi ga ma'aikatan da suka rasa aikinsu sanadiyar yarjejeniyar cinikayyar da Amurka za ta shiga. 'Yan jam'iyyar Democrat ta su Obama da 'yan Republican sun kada ƙuri'ar kin amincewa da biyu akasin ɗaya. 'Yan Republican a majalisar sun ce za su yi ƙoƙarin sake gabatar da ɓangaren tanajin tallafi ga ma'aikatan don sake kada ƙuri'a a kai ranar Talata. 'Yan Democrat da dama na fargabar cewa yarjejeniyar ta TPP za ta sa a gudu da ayyukan da Amurkawa ke samu zuwa kasashen waje ta yadda za a cutu. Hukumomi a Amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimaka ma kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS a takaice da kashe Amurkawa, ciki har da shirin kai hari kan wasu jama'an 'yan sanda a Boston. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayyana waɗanda ake tuhumar da sunayen David Wright ɗan shekaru 25 da haihuwa daga Everett jihar Massachusetts da Nicholas Rovinsky ɗan shekaru 24 da haihuwa daga Rhode Island. Rovinsky ya gurfana a gaban kotun tarayya da ke Boston jiya Juma'a, shi kuma Wright tun da a makon jiya ne dai aka damƙe shi. An tuhumi Wright da Rovinsky da haɗa baki da juna, da kuma wani wanda har yanzu ba a san shi ba, da kuma kawun Wright mai suna Usama Abdullah Rahim ɗan shekaru 26 da haihuwa wanda ya zauna a Rindan da na jihar Massachusetts har zuwa lokacin da aka kashe shi ran biyu ga watan nan na Yuni, a cewar bayanin. Hare-haren da jiragen saman da ƙasar Saudiya ke jagoranta a Yemen sun hallaka farar hula aƙalla 6 jiya Juma'a tare da ruguza wasu gine-ginen tarihi a birnin Sana'a, don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta jinkirta tattaunawar zaman lafiyar da aka so yi a birnin Geneva tun ma kafin a soma. Rahotanni daga cibiyar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa hare-haren baya-bayan nan sun lalata gine-gine masu ɗimbin tarihi da husumiyoyi da lambuna waɗanda ma wasunsu sun kai shekaru 2,500 a tsohuwar shiyar babban birnin da ake kiranta Al-Qasimi. Shugaban cibiyar ta UNESCO ta kula da al'adu ya yi Allah wadai da ruguza gine-ginen tarihin da aka yi waɗanda cibiyar ta ayyana a zaman wuraren tarihi na duniya. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan ƙungiyar sintiri ta matasa masu ɗauke da makami a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun ƙona ƙauyuka 6 tare da halaka mutane 37 a sabbin hare-haren da suka kai daura da tungarsu da ke Sambisa. 'Yan ƙungiyar sintirin masu alaƙa da gwamnati sun gaya wa manema labarai jiya Juma'a cewa hare-haren sun auku ne da daren ranar Laraba. Ranar Alhamis dai, shugabanni daga Najeriya da Nijar da Kamaru da Benin sun haɗu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don tattauna shirin kafa rundunar wato yaƙi da Boko Haram. Majiyoyin diflomasiyya masu alaƙa da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar Iran sun ce an samu jinkiri sosai ana saura 'yan makonni kafin cikar wa'adin cimma yarjejeniyar tarihi tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya 6. Majiyoyin sun shaida ma kafar labarai ta Rasha cewa jinkirin na kawo damuwa saboda mataki na ƙarshe na tattaunawar na dosar cijewa ne a yayin da ake dosar wa'adin ranar 30 ga watan Yuni. Zagayen baya-bayan na tattaunawar ya auku ne a jiya Juma'a a birnin Vienna. Iran dai ta tsaya kai da fata cewa ba za ta bar masu binciken ƙasa da isa su isa sansanonin sojan ƙasar ba a matsayin wani ɓangare na sabuwar yarjejeniyar. Binciken waɗannan wurare kuwa wata muhimmiyar buƙata ce ta yammacin duniya. A birnin Washington kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce dole fa ne Iran ta amince a shiga wuraren. Ƙasar Pakistan ta rufe ofishin ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta tallafa ma yara ƙanana mai suna Save the Children, tana mai zarginta da shiga harkokin da ke saɓa ma ƙasar. Ƙungiyar ta Save the Children, wadda ta kasance a Pakistan na tsawon shekaru 35, ta faɗi a wata takardar bayani cewa ba ta da ma'aikata 'yan ƙasashen waje a Pakistan. Ƙungiyar ta tallafi ta ce, muna masu yin tur da wannan halin kuma za mu gabatar da damuwarmu a mataki na sama. An tilasta ma ma'aikatan ƙungiyar 'yan ƙasashen waje barin ƙasar tun a shekarun baya, bayan da wani rahoton hukumar leƙen asirin Pakistan ya nuna cewa ƙungiyar na da alaƙa da Shakil Afridi, wani likitan Pakistan da ake zargi wato ake zargin ƙungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA ta yi amfani da shi wajen neman shugaban ƙungiyar Al-Qaida Osama bin Laden. Ƙungiyar dai ta musanta duk wata alaƙa da likitan. Hukumomi a jihar New York ta Amurka sun tuhumi wata ma'aikaciyar gidan yari da taimaka ma wasu da aka samu da laifin kisa su gudu. An zargi Joyce Mitchell, 'yar shekaru 51 da haihuwa, da yin abota da Richard Matt, ɗan shekaru 48 da haihuwa, da kuma David Sui, ɗan shekaru 34 da haihuwa, waɗanda ke gidan yarin Clinton da ke Denmora na jihar New York, da kuma kawo musu abubuwan da aka haramta. Rundunar 'yan sandan jihar ta ce ana tuhumar matar da shigar da abin da aka haramta cikin fursuna laifi mai tafar da hukuncin ɗaurin shekaru 7, da kuma taimaka ma masu laifi wanda shi kuma ke tafar da hukuncin ɗaurin shekara guda.
To madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. Muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da cutar rashin samun abinci mai gina jiki ga yara ko kuma cutar tamowa, yayin da rahotanmu na biyu zai magana a game da cutar ciwon zuciya. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon Murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger a ranar 21 ga watan 1 na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin.
Sinana kaunari matarka kullum a bar bijinka akan ba laifi ne ba.
Jami'an lafiya da ke yankin karkarar Madawa da ke jihar Tawa sun gudanar da wani taro don samo hanyoyin da za a magance cutar tamowa ko kuma cutar rashin abinci mai gina jiki da yara ƙanana ke fama da shi.
Madawa da ke jihar Tawa, likitocin ɗakunan shan magani ne aka bai a horo ta yadda za su kokuwa da cutar tamowa ga ƙananan yara wacce suke fama da ita sabilin ƙarancin abinci mai gina jiki. Madam Fatima Abubakar ita ce mai ba da horon.
Wanga horo muna yin shi ne masu ɗakunan shan magani don su kawo taimako bisa abincin yara kamar daga aihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa wata 24. Tunda mun gani ƙasar mu ta Niger yara suna da tamowa da yawa, kenan ko sai an kawo kokari bisa saboda a magance wannan matsala. Shi yasa muke ba su horo bisa kaka za a yi a ba yaran nan abinci, a sa musu abinci nan da zai warwar da ya musu wannan matsala.
Wani irin abinci ne ya dace a ba yaro?
Yaro daga kwana guda zuwa wata shida nono tsantsa za a bashi, ba a sa ruwa ba a sa komai. Daga wata shida zuwa wata tara ya kamata a sa a ba yaro tsantsa, kuma a ƙara mishi abinci kwatancin su uku haka za a ƙara mishi. Kuma ana iya bashi abun kwalam, wata banana, wata lemu so biyu. Daga wata 12 kuma zuwa wata 24 ana iya bashi abinci su hudu kuma da nono, kuma ana iya kara mishi ma abincin kwalam, wata banana, wani lemu, wani tomati, wani mangoro, abinda ke gare mu dai na gargajiya.
Kuna akwai su kungiyoyi masu wanda shine suka tallafa muku?
UNICEF da ministerin kiwon lafiya sune suka kawo taimakon su.
Likitocin da dakunan shan magani da dama ne suka dauki wannan karatu na tanutsu inda suke bayyana alfanu kan darasin da suka dauka da kuma irin gudumar za su kawo a cikin karkara.
Ni zar da wadanda
to ya kuka ji da wanga horo?
Mun zo mun samu horo kuma in Allah ya yarda in muka koma horon nan da muka samu za mu gayyaci al'umman mu da muke zama tare da su, mun fahimtar da su abinda an ka koya muna, mu ja hankalin su sosai saboda a samu lafiya.
Ni yayi Ahmadu Asuna na kuka wani hayoyi na waye kai zaka musu insha Allah ga yanda an ka gurgudun horon da an ka ba mu, za mu kira jama'a duka mata ga yanda an ka yi mun horon nan da hanyoyin da an ka kwatanta muna bisa wayar da kai insha Allah za mu yi shi. Sai dai a cewar Madam Fatima Abubakar ba ginin girin mutane darasin da likitocin ɗakunan shan magani suka ɗauka to a gani a ƙasa domin tuma su kama ko nagari.
Muna shirin su in sun koma can gurin al'umma su kwatanta musu da wannan abu da muka koya musu, kenan mace in ta kawo ɗanɗanta a kwatanta mata duka wannan abubuwan da muka kwatanta musu ana, kenan duka abincin nan muna da su a Niger, abincin mu ne na gargajiya, akwai su ana noman rani wannan wani kabewa, wani salati, dankali, gushiya, wake, duka abincin mu ne da gargajiya, wani banana, wani lemu, wani mangoro, duka akwai su.
Shaibu Mani, muryar Amurka daga Madawa a jihar Tawa.
A gaida Shaibu Mani, shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da cutar ciwon zuciya kuma wani hanyoyi za a bi a kaucewa kamuwa da cutar?
Ciwon zuciya ciwo ne babba da yake matukar illa ga bil'adama. Wani binciken masana da aka fitar na shekarar 2014 na nuni da cewar cututtukan da ke da alaka da zuciya na sanadiyar mutuwar mutane fiye da miliyan 17 kowace shekara a fadin duniya baki daya. To ko me ke haddasa wannan ciwo har yake janyo dimbin hasarar rayuka? Dr. Salisu B. Mu'azu shine babban director a asibitin kwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa ya amsa mana wannan tambaya.
Akwai abubuwa da dama da suke haddasa shi. Hawan jini shine na farko. Na biyu kuma idan aka samu karancin jini musamman ga mata masu juna biyu ko sun zo haihuwa ko dai wani dalili ya sa mutum ya samu karancin jini ko ya zubar da shi ko kuma jikinsa baya samar da wadataccen jinin. To wannan zai sa zuciyar ta bugawa da sauri saboda dama ita aikin zuciya a jikin ɗan adam shine ta harba jini ya shiga ko ina kowane saƙo da lungu na jikin ɗan adam. So idan yayi kaɗan za ta yi ƙoƙari wannan ɗan kaɗan ɗin ta yi ta harba shi yanda zai wadata ta ƙarfi saboda haka sai ta gaji. To wannan shine. Abu na gaba akwai ciwon hanyoyin jini. Ita kanta zuciyar akwai hanyoyin jini da suke shiga cikin jikinta su bata jini. to idan aka sami ciwon irin wannan jijiyoyin suka fara toshewa jinin baya wadatar ta saboda haka in ta zo aikin sai ta kasa to wannan ma yana haddasa ciwon zuciya
ko akwai wata alaka ta fannin yanayin abincin da muke ci da wannan ciwo
abin da yake faruwa da yanayin abinci yawanci kamar wanda su da ciwon zuciya mukan ce su guji kamar shan gishiri ko kudansa makamantan su shi shan gishirin ba shi yake haddasa ciwon zuciya ba amma akwai ciwon zuciya in aka sha shi da yawa zai karu zaki kamar akwai mata sun haihu musamman mu a nan kasar mu ta Hausa ana musu kunun kama su sha ana ruwan zafi suna wanka da shi suna kasar zare ne ma akwai wani gado da ake gadan kasa wanda ake sa masa wuta a kasa suna hawa waɗannan al'adu zaki yawanci ana cewa mace in ta ba su katta yi su so abinda aka gano shine lokacin da mace ta haihu tana buƙatar abinci ne mai gina jiki wanda zai sa ta samu ruwan mama to amma wanda aka gano nan ana bada kunun kanwa shi kunun kan wannan kanwa sodium ce a ciki ita kuma sodium tana ƙara yawan ruwa ne a jiki shi kuma yawan ruwa idan ya ƙare yawa to yana ɗorawa zuciya aiki da yawa saboda haka muke cewa idan an yi kar a sha kunun kanwa kar kuma a yi wanka da ruwan nan da ake na wankan jebu saboda shi in an sa shi ma yana sa hanyoyin jini duk su bubbude jini ya tari yawa aiki ya zuciya yawa a irin wannan halin sai ga mace ta haihu sai ga ta fara kumbura wannan abu ne su haddasa to shi ma wannan yana kawo ciwon zuciya
waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin gujewa kamuwa da ciwon zuciya
to na farko dai misali koma asali shine hawan jini dole mutum ya kiyaye abubuwan sharon da aka bashi a asibiti mata yanmu da suke gidaje masu haihuwa in sun samu juna biyu su rika zuwa suna yin awo a asibiti kuma rika bin shawarwarin da za a basu mace ta haihu baka bata abincin kirki ba sai ka ci duka mata kunu da kanwa a ciki kawai da ruwan zafi a grid ana so mace ta amfani ba mai lahani ba so wannan shine
Dr. Salisu B. Ma'aziki nan babban darakta a asibitin kwararru na Rashid Shakona a jihar Jigawa Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halima Abdullahi da wannan rahoto na Halima Abdullahi za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka shirya karamar hukumar Kwantagore da ke jihar Niger inda a yau za mu kawo ci gaban jawabin Hajiya Hadiza Barau babbar jami'ar gudanar da rigakafi wadda ta fara mana jawabi a makon da ya gabata akan muhimmancin rigakafi a yau za a ji ƙarin jawabinta da kuma tambayoyi da ta yi wa mahalarta taron da kuma tambayoyin da mahalarta taro suka yi mata
To, a takaice dai mace ya kamata ta zo asibiti so biyan ne in tana goyo ba sai ka bari a bi ka ba. Bayan an ba da rigakafi din nan, akwai messages da muke ba mata. Na ɗaya, mukan gaya musu ainihin allura da aka bayar a ranan nan. Na biyu, mukan gaya musu ranan da za su sake dawowa. Na uku, muna gaya musu katin da muka bayar. Gaskiya yana da amfani a yi safeguarding ne shi bayan wannan muka gaya musu inda za su je su same mu saboda su samu wannan rigakafi karo na biyu ko na uku da za su zo kun gane ko don Allah da annabi ku rika kai yara asibiti yana da muhimmanci akwai mai tambaya game da rigakafi yawancin ku ai suna zuwa same mu asibiti wasu tambayoyi kuke da game da rigakafi
sunana Lauratu Musa Tambayan da nike da shi shine me ke kawo kafin wata tara yaro dusai hito mashi kafin ayi rigakafin kuma akan ce sai in wata tara ya aka aje ayi rigakafin
so abun da yake kawo wannan kun san cewa yaro in yana shan nono daga haihuwa zuwa wata 6 yaro yana da book immunity a jikin shi amma in ya kai wata 6 din nan immunity zai fara ragewa to yaro na yana iya kamuwa da kowane cuta Shi yasa akwai wani tambaya mata ku yi tambaya
Assalamu alaikum sunana Jamila Abubakar game da rigakafin nan na farko da ake yi na hannu aka ce in yayi ruwa yayi kyau to in bai yi ruwa ba bai yi kyau ba kenan kuma mutum zai iya sakewa ko kuwa
bayanin da nayi muku kenan na farko a gaskiya in bai yi ruwan nan ba bai yi kyau ba so ana iya dawo da yaron nan a sake mishi wannan allura sannan mun ga muku cewa ba mu son a yi ma yaro farsa an wurin nan ya kumbura sai dai in yaro yana kuka kuna iya bashi paracetamol shikenan ko ku ayi ma yaro wanka kun gane ko bayan wannan rigakafi na yara akwai rigakafi na mata masu ciki bayanin da doctor shi yayi bayani dazun cewa akwai alluran da ake bayarwa wato tetanus toxoid ya kamata mace ta samu wannan allura so biyar kamin ta gama haihuwa yan mata masu shekara 15 ya kamata a yi musu wannan allura ko kuma cike su na farko. Sannan kuma bayan wata 4 wai 7 ya kamata a ƙara yi musu. Bayan 7-6 ya kamata a ƙara yi musu. Sannan bayan shekara 1 sai a yi musu. Shekara 1 kuma sai a ƙara yi musu. Kun ga ya cika 5 kenan ko? A gaskiya yana da muhimmanci saboda kariya kyukyu din nan mata har da yara ma ƙanana jarirai wata bi sai ku ga an haihi yaro sai kyukyu ya kama yaro. To wannan allura da za a yi tun mata na da ciki shine kariyan wannan kyukyu. Kun gane? Akwai mai ƙara tambaya.
Sunana Khadija Ibrahim. Kamar yanda ta ce za ka iya kai yaro rigakafi sau 5 kamin ka yaye shi. To wa'yansu suna kai yaro sau 2 ko sau 3 haka. To sauran ba sa ƙarƙarewa. To wa'yancan da aka yi zai yi amfani ne ko kuwa saboda ba su kai su an ƙarƙare masu ba kuma sun basu haka na an yaye su.
Bari in bada misalin wanda na fara yin bayani kamar shi BCG. Shi in ka yi shi zai yi maka unhwani. To wa'anda ake yi sau 3 na tarin laladin nan, in ka yi 1 baka cika ya kai 3 ba gaskiya ba zai yi aiki ba. An yi so a je sau 3 nan sannan magani zai cika. Ai kun ga wata bi in mutum ya je asibiti akan bashi magani. In ya sha rabi ya aje rabi kwana 2 ciwon zai yi relapsing. Nan da nan sai ciwo ya dawo. To ba ku sha ya cika ba. In an cika an sha magani ya cika gaskiya zai yi aiki. Amma in bai cika ba gaskiya akwai matsala. Shi yasa kullum muke yi muku bayani dan Allah akai yara asibiti. Rigakafin nan yana da mahimmanci. Can sama kamar wayan ga dake zaune wallahi abinda kullum suke so kenan a yi bayani rigakafin nan. Saboda prevention they say is better than cure. In aka kare cuta ya hi a ce kullum a yi ta zagaye zuwa asibiti ba lahiya. Akwai mai ƙarin tambaya. Na gaya muku sau 5 ya kamata mace ta kai yaro ko? Sau 5 kada a zauna gida. An je sau 1-2 shikenan a zauna ana kallon mai gida a gagara zuwa asibiti. To tambayoyi da zan yi. Ku saurara. Alluran nan na farko da na gaya muku. Na ce in bai yi ruwa ba me ya kamata a yi?
Sunana Lubaba Taliyu. Alluran na farko da aka ce idan ka haihu ka kai yaronka, idan har aka yi maka alluran bai yi ruwa ba, ta ce a maida su asibiti za a ƙara masu wani. Idan kuma aka yi kaga jikin yaro ya zafi ka farsa masa, sai dai kurin ka ba shi paracetamol ko ka samu ruwa ka yi masa wanka.
Tambaya na 2. So nawa na ce a kai yara asibiti bayan an haihu? Sannan akwai bayanai da na yi ku ba da 3. Akwai bayanin da na yi. Menene muke gaya ma mata a asibiti bayan an yi wannan allura? Wane bayani muke yi ma mata a asibiti bayan an yi rigakafi?
Sunana Sakina Aminu. Rigakafi, aka mishi rigakafi, ana cewa idan an zo gida a ba ma yaro paracetamol. In kuma jikin shi yayi zafi a samu ruwa mai sanyi danyi haka ga ba sosai ba, a wawwatsa ma yaro. In wurin ya kumbura kada a murza.
Baki ba da ansar ba. Ina gani na ba da guda 5 abubuwan da muke gaya wa mata bayan an yi ba su rigakafi. Wa zai bani ansa guda 3 kawai na ce a haɗe?
Sunana Amina Abdullahi. An ce a dinga kawo yara sau 5 a asibiti a masu rigakafi. Na 1 daga wata 1 zuwa 40 za a yi masu.
Sunana Amina Aliyu. Abu 3 da kika ce, kin ce na farko idan mace ta kawo yaro rigakafi za a gaya mata mahimmancin rigakafin. Na 2 za a gaya mata ranar da za ta dawo ta sake yin wannan rigakafin. Na 3 za a gaya mata inda za ta same ku domin ta samu wannan rigakafin da za a ƙara yi.
To kin kokari. Gaskiya wayannan messages din suna da amfani. Katin nan da ake ba ku ku ajiye shi ba wasa da shi. Wata bi sai ka je in ka ji salamu alaikum sai ka cin makatin anyar ai miki yi tsari da sauransu. A kwati ake adana wannan kati zai unwani komin tsuhon yaro kuwa. Kun gane ko? To tambaya na 3 shine wane irin allura ake bayarwa ko kuma a ce magani in yaro ya kai wata 9 kuma meye kariyan wannan allura?
Sunana Maryam Isma'il Fodio. A yayin da yaro ya kai wata tara, ana ba shi allura na dissa. A yayin da ya kai wata tara, kuma yana kare shi daga cututtuka na ciwon dissa.
To, kin kokari. Kun gane ko mu abun da muke so. Ko yaro bai da lahiya a kawo shi a mishi rigakafi. Rigakafin nan bai da illa a ce yaro ba lahiya ko me a'a. Ku yi kokari ku rinka kawo yara asibiti don rigakafi. Muna da asibitoci mafi kusa. Kun gane ko? Ta mun gode.
Dika-dika a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. Don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
Soyayya ruwan zuma ce zayyarka ba ta dace a zuciya ta amince da kai ba laifi ne ba.
To, masu sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
Kuma kun sunta ce ku zauna don kun dace ku dinga kyawun zance ga juna ba laifi ne ba.
Gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kasa amincewa da majalisar wakilan Amurka ta yi da kujerin tallafawa ma'aikata a Amurka waɗanda yarjejeniyar cinikar duniya za ta shafa kai tsaye zai shafi ma'aikata wajen 100,000 da iyalansu. Hukumomi a Amurka na tuhumar wasu mutane biyu da yunkurin taimakama kungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS da kashe Amurkawa ciki har da shirin kai hari kan wasu 'yan sanda a birnin Boston. Hare-haren jiragen saman da kasar Saudiya ke jagoranta a Yemen sun hallaka farar hula akalla 6 jiya Juma'a tare da ruguza wasu gine-ginen tarihi a birnin Sana'a. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya ta jinkirta tattaunawar zaman lafiyar da aka so yi a birnin Geneva tun ma kafin a soma shi. ‘Yan ƙungiyar sintiri ta matasa masu ɗauke da makami a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun ƙona ƙauyuka 6 tare da halaka mutane 37 a sabbin hare-haren da suka kai daura da tungarsu da ke dajin Sambisa. Majiyoyin diflomasiyya masu alaka da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar Iran sun ce an samu jinkiri sosai. Ana saura 'yan makonni kafin cikar wa'adin cimma yarjejeniyar tarihi tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya. Ƙasar Pakistan ta rufe ofishin ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa ta tallafa ma yara ƙanana mai suna Save the Children tana zarginta da shiga harkokin saɓa ma ƙasar.
To madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.